Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Alhamis 27 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Kamaru tare da wakiliyar mu Maimuna Tsado. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Mai sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe wanda maudu'in din zai wato ta'allaka ne akan auren wuri da ake yi wa kananan yara wanda a halin yanzu dai ake gani kamar cewa wato yara da dama suna fuskantar matsaloli daban-daban game da wannan auratayyar da ake hadawa inda wasu kasashen dai sun tada jijiyar wuya wajen kokarin wato kawar da ire-iren waɗannan auren to a halin yanzu dai ina tare da aini manyan baki na waɗanda zamu tattauna game da wannan batun maganar zancen auren wurin ina tare da Hajiya Maimuna yar jarida haka zalika kuma dai ina tare yau dai yan jaridu ne na hada a wannan zaurin din da zamu yi zaman tattaunawa da Alhajiya ya barista Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hajiya Maimuna ina so game da wannan batun da zamu tattauna akai kuma kin je shin fadan da nayi kuma a matsayin ki na yar jarida kin san wato abubuwa da ke wakana a nahiyar Afirka game da ainihi wato auratayyar da ake hadawa na auren wuri to a nake ganin mai yasa iyaye suke saurin wato gabatar da ƴaƴansu kafin ma waɗannan ƴaƴansu fadi
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Maimuna Tsado a gaskiya cikin al'adar mu na Hausawa auren wuri ba mu san da zancen wannan auren wurin din ba zaki ga cewa ko kuma zan iya ce abu ne mai muhimmanci ga ƴa mace domin da dama zaki ga cewa yaran yanzu kafin wannan shekarun din ma zaki ga a shekaru 14-15 iyayen mu da kakannin mu a da hakan aka aurar da su kuma suke zaman lafiya kuma ba su da matsaloli a halin yanzu da muke ciki muna da kananan yara masu shekaru 14-15-16-17-18 su ne a waje su suke karuwanci to me yasa ba za mu aika su gidajen mazajen su ba domin idan har muka bar su a gidajen mu ba mu tura su gidan mazaje ba zaki ga cewa suna aikatar da wato karuwanci to amma kin ga aka ce auren wuri yana hana karuwanci auren wuri kuma yana tada wato yana sa yarinya ta zama babbar mace ta sa wato ta zama mai tunani ta zama uwar daki
to me yasa ba al'akari da yanayin tsarin jikin kowa saboda kin san akwai wa'ansu yara ƴan matan waɗanda zaki gani cewa wannan tana da gaba wacce za iya aurar da wato koda tana da karancin shekaru zaki ga wata mace ta cika yar shekara 15 amma ta cika ƴa mace sosai akwai wacce kuma zaki gani tana da shekara 15 amma sai ki same ta kamar yar shekara 10 ko izuwa 11 me yasa iyaye ba sa la'akari da hakan suke tashi kai tsaye su aurata wato su aurar da yarinya akan hakan kuma ya same ta da wasu lahani daban
to gaskiya babbar anci ba ga jiki bane abin wani zaki ga cewa da karancin jikinki ya kamata mazaje ɗan uwan mu su ne ya kamata su yi la'akari da wannan domin idan aka aure maka karamar yarinya akwai abubuwan da ya kamata a bata ta ci tai amta dinga amfani da su wanda koda za a je shiganta wato na kwanciyar aure kenan zaki ga cewa ba za ta samu lahani ba zaki ga wasu mazajen mu Hausawa da dama wallahi ba su amfani da kayayyakin wato cima da kuma abinci mai gina jiki wanda ya kamata ya mace ta dauka amma idan har ana amfani da waɗannan yaran ba tare da an ba su abubuwan da ya kamata ba shi kike gani yake kawo musu lahani zaki samu yarinya tana dauke da wato cutar wato yoyon fitsari da sauransu amma idan har tana samun cikakkiyar kulawa wallahi ba ta samun wannan koda shekarun ta 12 aka aurar da ita idan har dai ta fadi babu abin da zai same ta domin a gurin shiga ko kuma nace kwanciyar aure zaki ga cewa wallahi ya same ta ya shige ta ba tare da ta samu matsala ba domin wannan hanya ce Allah ne ya fadi wannan cewa idan har ya mace ta riga ta fadi idan har aka zo kwanciyar aure da ita na sunna babu abin da zai same ta sai dai idan an zo mata da gaggawa da wato fada wannan ne zaki ga cewa za ta samu matsala idan amma har aka shige ta kamar yadda ake so ko kuma kamar yadda ya kamata ba ta samun matsala ba tare ba ta samun matsala babu wani abin
da yake samu. Challenge ya barista, ka ji dai irin bayani da Maimuna Abdullahi ta yi game da ainihi wato kamar da ake ce ra'ayin riga ko yadda ta bada wato ainihi nata ra'ayin din. To a gaskiya kamar yanayin da ake magana, mun san iyaye a da idan aka aurar musu da ainihi karamar yarinya wacce ainihi za ga shekara 12 zuwa ko 15 din muna gani yadda ainihi ake fara ajiye ta a ciwon ta kafin wato ainihi miji ya sa ta a turaka amma a halin yanzu sai muka ga cewa ba hakan ake yi ba kawai sai a samu karamar yarinya da juna biyu ko kuma auka mata kawai har ma tana nan a asibiti tana jinyan ainihi wato al'auranta da sauransu
to wato matsalolin anti mai musu da wato duka barin addini ne idan aka duba yanda addini musulunci ya shimfira maganan aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure nana Khadija wadda ta fi shekaru ya zo ya aure wadda ta fi karancin shekaru wato Aisha radiyallahu anha tana da wasu malamai suka ce tana shekara 9 ya aure ta wasu malamai suna cewa ta shiga tana shekara 10 ko 11 ta shiga ɗakin ta to yana da yanayin da wani iri ne namiji ya aure mace yana da kyau iyaye za su aurar da ƴar su a auren ma namiji mai hankali domin namiji mai hankali da yake da experience yake da tunani kuma yake da tausayin mace ba dole bane matan nan ta zama kaka ba dole bane ya kasance ka shige ta a rana ko kwana dai ko biyu ko sati dai ko wata dai ba ta kace mun tashi mu al'ada mu Fulani mun tashi mun samu ana aurar da yayin mu suna kanana mata amma yawanci za ka ga an aurar da su za ka ga suna gidan iyayensu ko kuma an kai su gidan din sai ki ga wato yarinya ki ga ta samu wata nima tukunna ma mijinta bai taba ta ba tana nan da mijinta to wannan duka ba matsala bace a halin yanzu haka su majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar kare haƙƙin mata ko ƙananan yara wato wannan in aka koma wato bangare su ce a zamanance ko kuma bangare wannan ba musulunci bane suna hana auren wuri amma ba su hana zinan wuri yanzu haka yau kamar misali yanda muke addu'a mutum ya zagaya da daddare akwai gurare daban-daban inda zaka samu kananan yara ne wanda ba su kai 18 ba an ce shekara 18 a aurar da mace in ta kai shekara 18 ta isa aure shekara 18 zuwa sama yau mun san akwai kananan yan matan da suke 15-16 kuma sun haihu suna suke da 17-16 kuma sun haihu kuma kananan yan mata ne kuma gaba sun haihu a waje kuma ba abun da aka yi a kai domin ba yi aure ba to ni ina ga wannan auren wuri ba laifi bane idan an bi yanda musulunci ya amince da shi idan an bi yanda addini ya ce kuma ba dole bane don ka aure mace a musulunci a ce ranar da ta shigo ranar za ka
yi kamar yadda kai ke bayani akan yadda addini ya tsara game da wannan auren wurin kuma kai bayani akan cewa ya kamata iyaye su dinga wato aurar da ainihin ƴaƴansu ga waɗanda suke da ilimi da kuma ainihin hankali. To mecece ainihin tunaninka game da hakan din?
Yanzu rayuwa ta canza, anti rayuwa ta canza, duniya ta canza, yanzu an shiga wani wata irin sabuwar duniya. A da iyayenmu, a da da kakanninmu, yayinmu da an aurar da su, ko kuma iyayenmu da sun yi aure suna da kananan shekaru, kuma sun yi aure suna wato me ake cewa irin me yoyon fitsarin da ake cewa irin su kananan cututtuka na irin matsalolin da mata suke fuskanta, duka a da babu shi. To yanzu zamani ya kawo, kuma a da yawan karuwancin kananan ƴan mata ma da babu shi. A da in aka ga ƴar uwa ne tana yawo ko kuma ta yi ciki a ƙarshe, koranta ake a anguwan, koranta ma ake a garin din, domin abun kunya ne iyaye a ƴar uwa ne ta yi ciki. Amma yanzu ya zama yayi, yanzu ba kunya ba tsoron Allah, ya zama wato mace ta je ta zauna da namiji ma ba wani ba wata matsala ba ce a ce fiance, a ce wato kawa, aboki, kaza 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 kaza. To abun da ya sa na ce maza iyaye su aurar da ƴaƴansu a wajen maza masu hankali, wannan ba ni na faɗa ba, addini ne ya faɗi wannan. Domin an ce idan namiji ya zo neman ƴarku, idza tardawna dinahu wa khulqahu fazawjuhu, idan kuka ga kuka amince da addininsa da khulqahu, yani khulqi menene khulqahu, yani hankalinsa da ɗabi'arsa, to ku auren mashi. To menene hankali da ɗabi'a? Akwai wanda yake da hankalin ba,
saboda ba zai je auka mata kamar yadda zai auka ba.
Akwai wanda yake da hankalin bai da ɗabi'a, akwai wanda yake da ɗabi'a bai da hankali. To shi yasa aka ce da hankali da ɗabi'a, domin idan suka haɗu guri su biyu guri ɗaya, to gaskiya za a samu ci gaba. Domin duk namijin da yake da hankali, yake da ɗabi'a, yake da tunani, yake da experience, idan ya auro mace aka kawo mai ita, ba dole bane, addini bai ce maka lalle dole ne ranar da aka kawo ta, ranar da aka shige ta ba. Za ka iya haƙura da ita ma tsawon watanni ma, kana nan da ita a matsayin matarka, kana nan kana kula da ita, kana rayuwa da ita. To kuma ko lokacin yanda za ka shige ta ma, a ga masu tunani masu experience, akwai wani su ƙananan littattafai kamar Ihyau Zawjiya, ko a cikin Husaini Muslim akwai irin abubuwan da ya kamata ka karanta, addu'o'i yanda za ka kasance da mace in ta zo da kaza da kaza, abubuwa da dama. To ya zama dole ne ya kasance cewa idan za ku aurar da ƴaƴanku, ku auren musu da masanta, ku daina bin addinin Yahudawa, ku daina bin ra'ayin Yahudawa. Auren wuri, auren wuri, auren wuri, ƙananan ƴan mata suna karuwanci, suna haihuwa. To ni ina gani ya fi
kasancewa. Zan dawo gare ka insha Allah.
Jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Za mu dan je hutun rabin lokaci, ku dan shakata da wannan.
Yeah. gida.
Maimuna Abdullahi, mun san cewa iyaye mafi akasari da aka tuntuba cewa suke suna gudun kunya domin idan ka bar yarinyan ka cikin gida kamar yadda kuka faɗa a yanzu, naga kamar ra'ayoyin koya kusan zuwa daya idan aka bar su suna yawon karuwanci da sauransu. To me yasa a wannan lokacin da aka fuskanci cewa yarinya tana ire-iren waɗannan abubuwan shi yasa watakila ake kokari a je a aurar da ita ga wannan wato mutum ko kuma wadda dai zai kasance zamo mijinta? To me yasa ba kwa daukan mataki kasancewa tana da karamin shekaru, tana da kananan shekaru? To me yasa idan aka daura auren ba za iya a barta ta zauna a gida ta yi kwari sa'annan a kaiwa wanda za a kaiwawa ba, sanin cewa ai yayin da aka ce akwai mace da miji a waje guda akwai abubuwa da tunani waɗanda suke bidirowa wanda kuma shi kuma namijin ba zai iya yi hakuri ba?
To Sado, a gaskiya matakan da ba a dauka domin koda an bar waɗannan yaran, idan aka bar yarinya a gida tana iya taje ta yi kamar yadda muka yi maganar zancen karuwanci ba a hanawa. To shi yasa ya kamata a ce dai ta je ta raye sunna, domin a sunna babu abin da zai faru sai dai ikon Allah ko kuma da ƙyar ne ma ake samu. Ni ina gani ma a karkara ne ake samun irin wato yoyon fitsarin da ake faɗa, domin a cikin nan birni da ƙyar ne zaka ji cewa yarinyar mace ta kamu da cutar yoyon fitsari. To ni kan matakan da ba a dauka ni ina gani ba wata matsala bace, domin a gaskiya ba mu samun matsaloli da dama kuma komin karancin shekarun ɗan da aka kaita ko kuma kankantan jikinta da kuma dai sauransu ba a samun matsala. Ina ji shi yasa ba a daukan matakai, domin da ana samun wato matsalolin din zaki ga iyaye da dama musamman mu mata zaki ga cewa mace za ta dauki mataki ta ce koda an daura wannan auren yata ba za ta tafi ba, za ta yi zamanta. Muna ganin yadda ƴan uwanmu ƴan Niger suke yi idan suka kawo daga
wasu
zaki ga cewa za a dauko ta ce ƴar shekaru 9-10 za a dauko ta daga wata ƙasa musamman kamar ƙasar Niger an kawo ta nan za a kai ta gidan yayan wannan miji ko kuma ƴar uwarta a ajiye ta a nan za ta yi zama har na dan wani lokaci ana koya mata dai yin sallah abinci da kuma yadda za ta yi zaman zamantakewarta. To kin ga mu anan bamu da wannan matsala, domin a tun farko idan yarinyar ka ta soma girma kana gaggaya mata maganin garu, kana gaya mata abin da yake cikin aure, kana kuma koya mata zamantakewa dai da sauran abubuwa. Shi yasa nake ganin al'ummar mu na Hausawa a nan birni ko kuma na ce
Hausa
Fulani bamu samun waɗannan matsaloli komin karancin ɗa idan ta tafi zaki ga cewa ta zauna a gidan mijinta ba tare da ta samu matsala ba, sai dai ta wani fannin din zaki ga cewa ta wani sha'anin girke-girke ne ƴaƴan mu suke samun matsaloli, don me yasa ba sa mayar da hankali
tun farko?
Tun farko idan iyaye suna girke-girke ba sa mayar da hankali su zo su zauna su ga yadda
ake,
amma sha'anin maza kwanciyar aure alhamdulillah ba mu samun matsaloli ta wannan fanni.
To madalla ya barista lamarin da yafi wato yafi an fi samu ta wato bangaren karkara kamar yadda ake magana, saboda mutane da dama suna kokawa game da hakan, kuma mafi akasari muna ji cewa auren dolen nan da ake yi wasu biyan bashi ne. Ka san yadda rayuwar karkara take, akwai matsaloli da dama wanda zaka ga a'a ko sarki ne kawai ya ga danka ya buƙaci yarka kawai yana so ya aura kai tsaye kawai sai a zo a faɗa maka, kuma baka isa ka ci uffan ba, kawai zaka tashi ka bashi, zaka bashi wannan iyar taka kuma duk abin da ya biyo baya wannan naka ne. To me yasa yau aka wayi gare lamuran da ke faruwa a karkara, bayan kuma mun san cewa muna da hukumomi, muna da gwamnati, muna da sarakuna waɗanda za su iya su kawar da ire-iren waɗannan abubuwa, amma kuma babu wanda yake taka rawar gani a kai?
A gaskiya auren dole ba zan goyi bayan auren dole ba.
Auren wuri.
Wato, kin yi magana auren dole dazu.
Wato, abun ne da ya zo ya tsaya da auren dole da auren wuri wannan abun da ke tafiya kenan ta karkaranmu.
Shi ne nake cewa maganan auren wuri magana ne wanda yake abu ne wanda yake auren wuri yana da kyau a wannan zamani, domin ko a zamanin dama an yi shi kuma ya yi kyau, to ni bana goyon bayan ma yanzu. Sai dai in akwai dalili kamar a ce yarinya tana karatu ana so ta kai wani mataki, iyayenta kuma suna kula da ita kuma suna binta da addu'a da wasu abubuwa, to wannan yana da kyau sai a bar ta har ta gama karatu ne. Amma za a ga yarinya kuma idan ta buƙaci auren din, to ya kamata a aurar da ita. Kazalika yarinya idan ta isa auren din, ko kuma wato ta buƙaci auren ko ba ta kai shekarun da ake magana din ba, kuma tana da masoyin din, kuma an kula da hankalinsa, an fahimci yana da hankali, yana da esfere, zai iya rike ta, wallahi alhamdu sai a aurar da ita. Domin ba auren da ita ba ta iya zuwa ta je ta yi ciki ma a waje, duk zai iya yi wa. Haka zalika idan aka koma magana bangaren auren dole, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren dole, za a yi ga akwai waɗanda suke kamar yadda ka faɗa a ramuwan biki ko wani abu. Kada ki ka karaman a ba wani attajiri ko a ba sarki ko a ba wani hakan nan, domin mai don yana da kuɗi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren dole, kuma auren dole haramu ne, ba yi da kyau. Amma idan yarinya ita da aniyanta da niyanta tana so wannan mutane, kuma iyayenta sun amince ba laifi ba ne, to amma matsalar za ki ga yanzu matsalar da muke fuskanta din, za ki ga yarinya ba ta so, iyaye ma suna da wani kuskure babba, yarinya ba ta so mutum, kuma ki ga babban mutum ya yarinya karama shekara 14, 15, 16, 17, an ɗauki babban mutum, dotti babban mutum an bata, kuma akan bata so, shi yasa wasu suke yanka gaban mazajen, wasu kuma suke saka poison a cikin suna kashe mazajen, haka ake samun wannan matsalolin. Za ka ga an ɗauki an ba babban mutum wannan yarinya, shi ma ya san bata son shi, kuma an yi mata auren dole, ta zo a zo yanan bugun farko sai ya yi fushi a wuce a kanta, to shi yasa zai farke ta, zai yi mata wasu abubuwa da ba su dace ba, domin mai don yana ga fata sun shi, yana ga wannan farke ta da zai yi wannan, wato yana ga kamar hukunci ne zai yi mata, ko kuma yana ga kamar wannan zai sa ta so shi. To ni wannan ina ba iyaye laifi akan wannan, ya kamata iyaye su auren ma ƴar su wanda take so. Idan kun fahimci wanda ƴar ku ya kawo ba mutumin kirki ba ne, kuma tana son shi, za ku iya zaunar da ita ku fahimtar da ita illar auren wannan mutumin din, ku iyaye ne ku san duk hanyoyin da za ku bi ku cire ta da wannan mutumin din har ku ga ta auri mutumin kirki. Amma matsalan ko ba ku canza mata da wani mutumin kirki ba, kuma ta kawo mutum ko mutumin kirki ne ku ce ku ba shi kuke so ba, sai mai kuɗi, sai kaza, sai kaza, shi kuma mai kuɗin nan zai ya san don kuɗinsa kuka aura mashi, sai ya je ya ta wahalar da yarinya. Shi ne muke ƙoƙarin kare, muna magana kare haƙƙin mata, wannan shi ne addinin musulunci ya kare wannan, domin ya kamata a ce in kun auri yara ƙanana ku riƙe su da mutunci, amma kun san ba sa son ku, ba za ku yi abin da zai sa su so ku ba, sai ku hushe haushinku a kansu, domin kun san iyayensu kuɗin ku ne suka gani suka auren muku da yarinya, to sai ku zo kuma kuna yi mata yin lauka kamar kun saya a kasuwa. To wannan dole ne a bi haƙƙin irin wannan ƴan matan din, a bi haƙƙinsu kuma a ƙwata musu haƙƙinsu.
Shawarar da za ka iya ka ba wa iyaye a halin yanzu saboda lokaci ya kusan
zuwa? To shawarar da zan ba iyaye shi ne abu ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, idan Allah ya baka ƴa mace, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya baki ƴaƴa mata guda uku ya tarbiyyantar da su, wasu malamai suka ce uku, wasu suka ce biyu, ya tarbiyyantar da su har ya ba su mazajen ki, har ya aurar da su, to wannan sakamakon su aljanna ne, aljanna ce. To kin ga shawarar da zan ba iyaye, wasu iyaye a zamanin jahiliya in sun haifi ƴaƴa mata kashe su suke yi, kashewa suke yi. Wasu iyaye har yanzu ba sa son ma wai auren wai haihuwar ƴaƴa mata sai ya ya maza. To za ka ga ka haifi ya mace ta je ta auri wani gwamna ko wani minista ko ya haifike ku da familin ku gaba ɗaya, ko ki haifi ɗa namijin kuma ya zo ya zama ɗan iska a gari. To ya kamata iyaye su bi ƴaƴansu da addu'a, kuma su samar ma ƴaƴansu mazaje na gari, kar su ɗora kansu na magana Yahudawa auren yarinya da wuri illa ne kaza kaza. In da yarinya tana son aure kuma ta isa, wata tana da babban jiki shekaru kaɗan, wata kuma tana da ƙaramin jiki shekaru kaɗan, koma inda koya take, inda ta isa auren ɗin kuma addinin musulunci akwai shekarun da ya kayyade ku aure da ƴaƴan ku idan dai an kai wannan to ku sama masa ƴaƴa na gari su yi auren su
shi madallah Maimuna Abdullahi shawara da sake ba iyaye game da wannan auren wuri da suke wa yaran su
to ina kira ga ƴan uwana mata ya kamata mu mayar da hankali a kan ƴaƴan mu mata domin gaskiya rayuwar su shine wato rayuwar mu idan har idan sun tafiyar da rayuwa kamar yadda ya kamata a ranar gobe kiyama mu za mu ji dadi ya kamata komin karancin yarinya idan mai so ya zo
karancin
shekaru ya kamata mu bada ita kawai ba tare da mun duba wato shekarun ba domin idan har ba mu amince da sunna ba za mu amince
da shi kamar a misali shekara nawa kika ga ya kamata cewa aure da yaran ma
ni dai idan yarinya ta fadi idan har ta fadi ko da shekaru 13 ne 14 ne wallahi ya kamata aure da ita domin kakanninmu haka suka aka aurar da su kuma haka suke zaune suka haifi iyayenmu har aka haife mu ni shawara ta kenan
kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin girke-girken mu
wayo Allah du
Tau jama'a a shirin mu na kwalama kuma Aja Zara Fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci take muna
gaskiya ina so abincin miya sosai na fi yadda fa abincin miya ya fi irin shinkafa-shinkafa nan so ina best another best food da ne miyan kwakwa so miyan kwakwa na ni fresh kwakwa na na ni da
san mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa ai miya ba kamar Najeriya haka kwakwa ana ci
Oh, really?
Idan an dafa kwakwa sai a ga mun ana cin shi haka. Wani ma dan yin haka suke ci. Mu gane kawai muke daukan kwakwa, mu cire mu yi miya da shi. So ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka ya san da ake kwakwa.
Okay, so miyan kwakwa, kana ni yake miyan kwakwa na ne. Na sai ina need kwakwa. Farko let me list the ingredient. Ki need kwakwa, ki need nama dai. Can you tomatoes, albasa, tankwa? Na so momoni. Yaske ce momoni.
Momoni kifi mai warin.
Kifi mai warin amma ba wai wari bane dadi ne. Shi sa farko ka dafa kwakwan nan. In ka dafa kwakwan nan yayi taushi, shi ka tace shi cikin yake kira
soni. Ruwa matati.
Matati, shi ka daka. Nka daka kwakwan ka bari ka daka shi da kyau nka daka was kana daka wannan kana zubki naman ka kuma isa in ka daka ka kare nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka tace in ka tace
ka cire diyan
ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda in ka kare shi ka dama shi da ganyen shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashi bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace shi su biyu ko su uku in ka was naman ka na kan wutan nan
na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin
duka ka cire kullun duka sannan abinci da zai sauran na kwakwa masu shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tace shi ka kuma tace shi su biyu saboda su da yawan nan in baka tace su akwai ni kasa baki da ke sauran kasa ya shiga cikin miyan ka ci kasa isa ka tace shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tomato sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fa ka dibiya su kai in ya dafu shi ka cire ka nika shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa was ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan kwakwan ka ya yi ready kenan na'am
shi da me ake cin shi
shi kuma zaka ga ci shi da sukura ni na son sukura sosai zaka ga ci shi da sukura zaka ga ci shi da tuwon shinkafa zaka ga ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka zaka ga ci miyan kwakwan ka da shi
madalla masu sauraron mu anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin wakiliyar mu Maimuna Tusado da bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauki da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Yeah, we
ce ba wa sanne na motsa jike din kai su ta share.